إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد عباد الله وأهل السنة والجماعة يرون أن على الإمام واجبات ومسؤوليات متعددة أوجبها الله تبارك وتعالى عليه فيجب العمل بها بتحقيقها منها أولا تنفيذ الشريعة الإسلامية كما أرادها الله تعالى في سائر جوانب الحياة فالشريعة كل لا يقبل التجزؤ ثانيا الدعوة إلى نشر الإسلام الحق ونشر العلم والمعرفة بكل السبل ثالثا الجهاد في سبيل الله تعالى لتكون كلمة الله هي العليا رابعا تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة خامسا إقامة الحدود لتصان محارم الله تبارك وتعالى عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده عن الإتلاف والاستهلاك سادسا جناية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا سابعا على الإمام أن يتقي الله عز وجل في الرعية بكل الأحوال ويعلم أن ما هو أجير استأجره الله تبارك وتعالى على الأمة لرعايتها وحفظ أمانتها ولخدمة دين الله وشريعته ولتنفيذ حدوده على العام والخاص ثامنا على الإمام أن يكون قويا لا تأخذه في الله لومة لائم أمينا على الأمة وعلى دينهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم ومصالحهم وأمانتهم وشأنهم وسلوكهم قال الله تبارك وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وقال سبحانه وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وقال تعالى لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم من عبد الله عن عبد الله عن ما من عبد يسترعيه الله الرعية ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيعة فاستغفروه إنه هو البر الرحيم dukkan yabo da dukkan godiya da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna godewa Allah muna neman tsarin Allah daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu wanda Allah ya shirye shi shine cikakken shiryayye Allah ka shirye mu wanda ya bata ya kauce ya waskace ya kangare babu mai shiryar da shi sai Allah Allah ka kare mu daga hanyar bata ka dora mu kan hanyar shiriya bayan haka ya ku ɗan uwa masu albarka ya ku waɗannan fuskoki masu daraja da kima da martaba ya waɗannan zukata wanda muka saba haduwa a wannan sati a wannan rana a daidai wannan lokaci na ranar juma'a hajji babban rana kamar yadda bahaushe ke faɗa kuma haka ya tabbata a cikin shari'a ya ku waɗannan zukata wanda muke sallamawa cewa muna kyautata musu zaton cewa sun mika wuyansu ga Allah da da'awar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wancan sati da ya gabata mun yi bayani akan irin abin da ya kamata mabiya su zama dangane da shugabanni su zamanto masu da'a kwarai da gaske su zamanto masu biyayya gare su ko da kuwa a ce sun zalunce su kamar yadda hadisi suka tabbata daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallama yace innahu yusta'malu alaikum umara za a dora muku wasu shugabanni nan gaba za a wayi gari sun handamu dukiyar ku sun wawashe ta sun ɗebe sun kwashe sun handame sun wawashe sun kwashe gaba daya za ku ga abubuwan ki da kyama dangane da mu'amala da su da shugabancin da suke muku sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama suka tambayi manzon Allah fama za ta amuruna ya rasulullahi to annabi me kake umartar mu da yi idan irin wannan lokacin ya riske mu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace musu tu'addul haqq alladhi alaikum haƙin da ke wuyan ku na da'a gare su ku sauke shi kar ku yadda ku yi fito na fito kar ku yi sabani da su kar ku ambace su da munin al'amura da al'amura marasa kyau tu'addul haqq alladhi alaikum yace wa tas'aluna Allah alladhi lakum ku roki Allah haƙoƙin ku da suka tauye suka rike suka wawashe suka handame suka waskace suka kauce da shi suka rufu akai suka kifo akai suka yi baba kere to Allah madaukakin sarki ya dawo muku da waɗannan haƙoƙi wannan ita ce da'awar mu hadhihi manhajuna wannan ita ce manhajin mu tsarin mu ba a wa shugabanni tawaye mahma zalamu duk yanda suka kai ga zalunci duk yanda suka kai ga ainihin wato handamar dukiyar jama'a saboda abin da zai faru dangane da yi musu tawaye da fito na fito na farko dai zai yi wahala a cimma biyan bukatar da ake bukata ta wannan hanyar na biyu wannan abin zai kai ga cutar da wasu bayin Allah waɗanda basu gani ba ko basu ji ba balle su gani wannan shine abin da malamai suka hanga tun ajiya da shekaran jiya waccar har zuwa yau din nan da muke magana kuma alhamdulillah ala ayyi halin wa na'udhu billahi min hali ahlin nari abinda malaman mu suka faɗa wallahi shine ya faru kan babu wani bambanci babu wani sofani an hana mutane karsi wannan fito na fito an ce karsi zanga zanga mun ce Allah ya hana annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya hana ba ra'ayin mu muka faɗa ba ba abinda muka ji kwanta mana a rai ba ba abinda muka ji shine ra'ayin mu ko kuma abinda mu muke kai ba a'a wannan ra'ayi ne na Allah ra'ayi ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ra'ayi ne na magabatan kwarai daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har izuwa ranar tahin kiyama mutane sun yi maganganu marasa daɗi akan waɗannan abubuwa da malamai suka karanta musu na cewa kasi wannan aiki amma daga ƙarshe an yi zanga-zanga a wasu jihohi an yi an gama an watse a wasu jihohi har yanzu garin ba a gama sake shi ba amma dai zanga-zangar ta tsaya na rantse da Allah daga cikin manufofin da ya sa waɗannan da suka yi zanga-zanga suka yi babu ƙwaya ɗaya da suka cin masa har zuwa yanzu da muke magana wannan shine abin da ke faruwa abin da suka yi zanga-zanga saboda shi ba su same shi ba wanda wannan yana daga cikin abin da muka hango cewa wannan hanyar ba ita ce hanyar da za a samu biyan bukata ba sannan abu na biyu sun cutar da bayin Allah sun kuma sabbaba rasuwar wasu suna asibiti yanzu haka a kwance wasu kuma an fasa shagon su zuwa iwar haka hekaran jiya waccar ko satin da ya wuce wani mai kudi ne yanzu da muke magana an mai da shi talaka satin da ya wuce wani yana da rufin asiri yanzu da muke magana an tona mar asiri satin da ya wuce wani yana da gurin fita harkar kasuwa yanzu da muke magana an wargaza bencin an wargaza shagon an lalata abin da yake yi waɗannan shugabanni da muke ikirarin sun zalunce mu yau an wayi gari da yawa daga cikin su in ma baka ce duka ba babu wani abu da sai same su na cutuwa dangane da abin da aka yi na zanga-zanga kaga shikenan mun ƙara mai da kanmu baya mun ƙara jefa al'ummar mu cikin bala'i mun ƙara taimakawa wajen dugunzuwar masifa babban abin takeici shine wasu jahilai da waɗanda ba san me suke ba da suka dinga daukar tutocin wasu kasashe suna nuna cewa wannan kasar ta kawo musu dauki wanda ba su san cewa a dokar kasa ba fa dokar Allah ba a dokar kasa idan ka daga irin wannan daidai kake da wanda yazo gidan shugaban kasa ko fadar shugaban kasa zai yi ku haka yin an kama ka in ma daure rai da rai in ma kisa haka dokar take haka suka tsara ta amma saboda ba su san wannan doka ba ko kuma ta urin kai yasa wasu suka aikata wannan abu abin da zai kara baka haushi da takeici naga BBC ta yi karin shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya fito ya ce yana nesanta kansa da abin da 'yan Najeriya suka yi da daga tutar kasarsa akan cewa yana so suna so ya kawo musu dauki ba ruwansa da wannan maganar kuma yana Allah wadarai da su Allah wadaran naka ya lalace ka kinaka ka koma ka dauko wani shi kuma wani ya ce ba ruwansa da kai kai mutumin banza ne ma a gurin shi ka bata kanka ka watsa kanka ka zubar da kanka wannan yana daga cikin bala'in da aka fuskanta a cikin waɗannan kwanaki banda cin mutuncin malamai da zage-zage da ashara-ashare da kafa kyamara a faɗi bakakin maganganu wanda ni na sani na rantse da Allah duk wanda aka tutar akan wannan magana in Allah bai bari ba wallahi in bai yafe ba wallahi Allah ba zai bari ba sai Allah ya saka masa abin da ka faɗa akan shi kuma sai Allah ya dauki mataki akan ka tun daga nan duniya har lahira a ƙarƙashin wannan ga wasu abubuwa kusan guda 8 zuwa 9 wanda su kuma shugabanni ake so su tabbatar wa da al'umma a lokacin da suka karbi ragamar jagorancin su sannan daga ƙarshe zamu magana akan cewa wallahi in muna so Allah madaukakin sarki ya saurare mu to mu koma mu ma mu saurari Allah subhanahu wa ta'ala lalle sai mun amsa kiran Allah sai mun yarda Allah shine Allah mu shine abin bautar mu kuma sai mun amsa kiran sa da hidda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan rayuwar mu ta gyaru amma waɗannan matsiyatan da kuke gani kuna ganin cewa su za su gyara muku ƙasa da al'amura wallahi kuna yaudara kanku ne ba abin da za su iya yi idan Allah bai kaddara ko ya rubuta cewa za su yi ba daga cikin abubuwan da ake bukata na farko akwai tanfizin shari'atul islamiyya zartarwa da mutane shari'ar su ta musulunci wanda wannan shari'a akwai bangare guda biyu da malamai suke magana akan ta akwai abin da ya shafe ni ya shafe ka ya shafe mu as individual a cikin gidajen mu zaman mu da iyalan mu shari'a ce ke aiki a gurin haihuwa da muke a cikin gidajen mu shari'a ne ke aiki a gurin auratarwa da aurowa da muke yi shari'a ne take aiki a gurin zama da makota lafiya da ba su haƙƙin su a matsayin su na abokan zama shari'a ce take aiki a gurin kasuwanci da muke yi mu je mu saya mu sayar shari'a ne ke aiki a gurin abin da ya shafi mu'amala tsakaninka da dan kasuwa da yazo sayan kaya gurin ka ko kai ka je sayar masa shari'a ne take aiki a gurin mu'amalar ka da ƴaƴanka ta hanyar bawa kowa haƙƙinsa da dora su kan tarbiyya da kuma dora su akan tsarin da Allah madaukakin sarki ya dira shi da kuma tare su daga fadawa cikin badalar duniya shari'a ne ke aiki a gurin hadith bila haraj ga abubuwa nan da yawa wanda ba gwamna ko shugaban kasa ko kuma wani da wani su za su zo su zartar ma da waɗannan abubuwan ba akwai kuma abubuwan da gwamnati ne take da iko ta zartar da su kamar yanke hannun barawo idan yayi sata ba ku za ku tara anguwa ku datse mar hannu ba kamar jefe mazinaci wanda ya taba aure ko wanda yake da mata ko wacce ta taba aure ko wacce take da miji wannan ba naku bane ba ku za ku tara anguwa ku yi wannan hukuncin ba aiki ne na hukuma aiki ne na shari'a a ƙarƙashin gwamnatin musulunci wanda take kula da wannan malamai suka ce ko da a ce wannan abin ba a zartar da shi a cikin gwamnati bai halatta a fito a yi zanga-zanga a yi musu tawaye ballantana dan an samu matsalar yunwa ko an samu matsalar kaza ku duba wannan haƙƙi ne na ubangiji haƙƙi ne na Allah, amma Allah ya ce in mun katsinci kanmu a cikin irin waɗannan shugabannin da ba su da tunanin zartar mana da shari'ar mu, Allah ya ce mu haƙuri mu zauna a ƙarƙashin su a haka. Allah zai ba mu ladan wannan shari'a duk da mu muna so, muna ƙauna, muna da aƙidar haka, su kuma sun ki zartarwa, Allah ba zai kama mu ba, amma wallahi su sai Allah ya kama su. To idan akan haƙƙin Allah, Allah bai yadda kai fito na fito da shugabanninka ba, ina kuma akan haƙƙin da yake naka ne kadai, babu na Allah a cikin subhanahu wata'ala. Abu na farko kenan. Abu na biyu, kira zuwa ga addinin Allah. Wannan shi ma yana da bangare guda biyu. Bangare na farko shine bangaren masu da'awa da malamai da sauran individual mutane da kuma yada addinin Allah da kuma karantar da dukkanin abin da ya kamata na shari'a. Sau da yawa idan mun zo wannan gabar, mukan yi blaming din da yawa daga cikin awam. Duk matsalar da ta taso, sai kaga malam wani za a kira a ce malam wani akar makalla abu kaza ya faru. A kai wannan irin gudunmawa ka bayar, ko kai ba musulmi bane, ko ba ka da abin da za ka yi. Saboda irin wannan matsayin ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa ka isar mun koda da aya ɗaya ne. Ma'ana idan kaga abin da ba daidai ba, kaga abin da ya kamata ka tsawatar, matukar kana da koda aya ɗaya akan wannan maganar, ko hadisin Annabi Muhammadu kwaya ɗaya, haƙƙi ne akan ka kai nasiha ka nuna wannan abin ba daidai bane. Amma wani a anguwarsu abu zai faru, amma yana jiran malam wani daga anguwa kaza ko daga yanki kaza ya zo shi ya yi nasiha ko ya faɗa akan wannan abu. Shi fa ba shi da wata hanya da yake ba wa musuluncinsa gudunmawa. A wasu lokuta ma idan ka ritsa shi da yawa, za ka iya samun cewa yana daga cikin wanda suke rugurguza addinin musulunci da halayen shi da ɗabi'unsa da yanayin sulukinsa da higarsa da fitarsa, zamansa da iyalansa, zamansa da abokan zama, ɗan kasuwa ne shi, ma'aikacin gwamnati ne shi, za ka samu akwai abubuwan da ke rusawa na addini a ƙarƙashin wannan. Amma wannan ba bai dame shi ba, daga ya ga wani da wata matsala so yake sai an zo an yi raga-raga da shi. Wannan shi ne damuwar shi. Shi bai ɗauka kansa shi mai matsala ne, a'a al'umma ne suke da matsala, shi ba shi da matsalar komai. Saboda haka yaɗa addini, karantarwa ya shafi ɓangare biyu. Gwamnati ta bada dama ta samar da hanyoyin haka, ta sauwaƙe hanyoyin haka, ku kuma al'ummar musulmi ku tashi haiƙam, ku tashi tsaye wajen ganin cewa an aiwatar da wannan karantarwa ta addinin musulunci. Abu na uku daga cikin abubuwan da ake buƙatar shugabanni su yi shine jihadi domin ɗaukar kalmar Allah subhanahu wa ta'ala, wanda jihadi yana da sharuɗa, yana da dokoki, yana da ƙa'idoji, yana da al'amuran da sai sun faru, sannan idan aka yi shi za a yi nasara, sannan kuma Allah zai karɓe shi a matsayin aikin addini. Na rantse da Allah duk jihadin da aka yi shi babu waɗannan ƙa'idojin, babu waɗannan dokokin, babu waɗannan abubuwan da Allah ya shimfiɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka shimfiɗa, na farko dai zai yi wahala a yi nasara. Kalli yaƙin Boko Haram, su a gurinsu jihadi suka yi ko suke yi, amma har yau ba su samu nasarar wannan ba, saboda ba su biyo layin da Allah ya ce a biyo sannan a yi jihadin ba. Babban bala'in shi ne tunda ba jihadi ne na Allah da Annabi ba, wallahi ko an kashe ka a wannan baka shahada ba, Allah bai karɓi aikinka ba, saboda baka biyo tsari da dokar da Ubangiji ya shimfiɗa ba. Daga ciki kaɗan daga ciki shi ne bai yiwuwa ku fita ku farwa koda waɗanda ba musulmi ba ne ba, sai su idan sun tsogale ku. Ka je ka bi tarihin yaƙe-yaƙen Annabi Muhammadu, za ka samu kusan duka, idan baka ce duka ba gaba ɗaya, wallahi sanda aka takali manzon Allah, aka takali addininsa, aka takali jama'arsa, aka nemi hana su yin addini, sannan suka fito suka yaƙi waɗanda suka nemi su yi musu wannan. Ya sa a wata aya Allah ya ce udhina lil ladhina yuqataluna bi annahum zulimu, sai ya ce wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Udhina, an yi izini, an ba da dama, yo a he jiya kenan ba a ba su damar haka ba, he karin jiya kenan ba a ba su damar haka ba, he karin jiya wacce ba a yadda su yi yaƙin ba, amma yau tunda an takale su, tunda an ainihin wato nemi a ci mutuncin addininsu, sai Allah ya ce an yi izini, an ba da dama, lil ladhina yuqataluna, ga wanda ake yaƙa, ga waɗanda ake karkashewa saboda sun lunguma addinin Allah, bi annahum zulimu, cewa an zalunce su. Allah ya ce wa inna Allaha ala nasrihim laqadir, tunda za su fita ne da izinin mu, tunda za su fita yaƙin saboda an zalunce su, tunda za su fita yaƙin saboda an hana su addini, na rantse da Allah, in ji Allah ya ce na rantse da Allah sai na taimake su. Wa inna Allaha ala nasrihim laqadir, wallahi duk wanda bai biyo tsarin Annabi Muhammadu ba,
bai biyo tsarin Allah a rayuwarsa ba wallahi ba zai taba yin nasara ba a duk abin da ya sa a gaba wallahi ba za ka yi nasara ba wallahi ba za ka yi nasara ba ga dai zanga zangar an yi ta an gama ba a samu biyan bukata ba kuma yanzu abin da ake ce na tsaya kan teburin shawarwari ai shawarar yadda za a shawo kan matsalolin yanzu kansu ake kokarin dawowa dole to wa gari yawa ya kanka ka cuta baka cutar da Adamu dan Muhammadu al-Mulaqab bil Albani ba baka cutar da Dr. Sani Umar rijiyar lemo ba dattijon nan har zufa yake hadawa a gurin karatu ina cewa matasa ku ji tsoron Allah wannan abun ba alheri a cikin sa professor yana jan hankalin matasan nan amma suka yi burus da magangani irin waɗannan dattawan na rantse da Allah ba ma mana mummunan fata amma babu al'ummar da ta ci mutuncin bayin Allah na rantse da Allah ta gama lafiya wallahi Allah ya sauwace abin da zai biyo bayan cin mutuncin waɗannan malamai da aka yi saboda haka ka'idar kenan Allah ya ce wa inna Allah ala nasrihim laqadir Allah akan taimakon su mai iko ne na rantse da Allah Allah ya ce sai na taimake su tunda sun bi tsarin mu tun ba sun bi abin da muka ce mun gaya musu kaza za su sun yadda Allah ya ce ni kuma zan taimake su da izini na saboda haka wannan shine ka'idar Allah madaukakin sarki ya hana shi yasa a wani guri yace wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi idan aka chakale ka aka nemi yi maka illa aka nemi yi maka wani abu na cin mutunci ko a addini ko a rayuwa ma'ana Allah yace in an takale ka Allah yace to na baka izini karama amma ba wanda ya takale ka an barka kai addinin ka an barka kai sallar ka an barka kai komai naka an barka kai duk wani abu ka bar su da haƙƙin da ke wuyan su na zartar da waɗannan abubuwan in ba su zartar ba wallahi Allah ba zai bar su ba Allah ka sauwake Allah ka kawo mana dauki gabaki daya abuna biyar ko na hudu tahsinus zuhuri bil uddatil mani'a wal quwwati dafi'a wato kiyaye iyakokin kasa ta hanyar karfin soji da karfin jami'an tsaro da kuma karfi wanda yake na dole ma'ana a kiyaye iyakoki kada ba ma ba mai su dinga higo mana Najeriya kada bindigogi a ganga hannun su a ganin su a hannun yan ta'adda a rasa ta ina suke shigowa wajibi ne akan hukuma ta kiyaye iyakokin kasar ta duk abin da kasa bata yadda a shigo da shi ba miyagun kwayoyi bama bamai bindigogi harsasai wajibi ne akan hukuma ta kiyaye wannan wannan dole gida ta mai in ta ki ta sha matsa sannan a kiyaye haƙoƙin bayin Allah daga tambadewa da lalacewa da kuma kashe su da kuma yi musu barna a cikin al'amuran rayuwarsu kalla abin da ke faruwa dangane da dazukan Zamfara dazukan Kaduna dazukan ainihin wato abinan Katsina dazukan Niger da dai shauran jihohi ga sunan bila adadin ana barna wa dukiyar bayin Allah da jinanansu da kuma dukiyoyinsu da al'amuransu wajibi ne akan hukuma ta kiyaye iyakokinta kada waɗannan abubuwa su dinga penetrating suna shigowa cikin ƙasa wannan wajibi ne sannan daga ciki shine jibayatul fai'i was sadaqati ala ma awjabahu shar'u nassan wa ijtihada tattara dukiyar ƙasa ta fai'i yanzu tunda ba yaki ake ba sai a ce harkokin tattalin arzikin ƙasa duk abin da zai tamar da ƙarfin ƙasa ta fannin tattalin arziki wajibi ne shugabanni su zo da shi wajibi ne su samar da shi wajibi ne a dinga daukar masana waɗanda suka san ya ake ƙasa ke ci gaba ya ake ƙasa ke samun walwala ya ake ƙasa ke fita daga talauci ya za a yi a baza arziki ga bayin Allah kowa ya mora menene Allah ya hore wa ƙasar na mu'adanai da kayan karau da abubuwan da idan aka tono ko aka haƙo ko aka saro za a maida su arziki ina tafiya akan hanyar Kano mun je Kaduna da ni da wani bayin Allah sai muka ga wasu buhunhuna a nan cikin jihar Jigawa wajen abin nan kwanar Fuguma da kuma ainihin wato wajen Basir ka da shauransu wajen Gwaram muna tafiya sai ina ganin buhunhuna a jajjere a jajjere sai nake tambayar sa dake na san shi mutum ne dan leke-leke da sanasani nace masa wane wannan buhunhunan me ne ka sai ce ai wata farar kasa ce mallam ake ɗebowa a cikin kwari kwari irin wannan namu yace idan aka ɗebo ta aka murza ta can ciki akwai wata ƙasa daban da za a samu yace ko ka san mutanen China ne suke sayan wannan ƙasa suke tafiya da ita ƙasashen su da ita ake tiles da ita ake glass da ita ake madubi hatta wannan tabarau din da yake ido na da ita ake yin sa a ƙauye mallam ana tara su ana zuwa ana saya buhu 1,000-1,500 irin wannan ƙasa da Allah ya hore mata kayan arziki dan abu kalilan zaka taba ka ji kayan kudi ne na rantsa da Allah in al'ummata ta zauna a cikin talauci haƙin shugabanni ne kuma wallahi sai Allah ya kama ku wallahi Allah ba zai bar ku ba saboda ana da hanyar da za a fita daga cikin duk damuwar da ake ciki yanzu waɗannan turawan daga cikin babban fitinar da ta sa suke so su cinno mana bala'i a ƙasar nan sun gagamu da arziki amma mun gagara cin arzikin dan haka ya za a yi su cinna wutar fitina a kasar mu ji da kanmu su kuma ku samu wani jeji su kewaye shi su baza jami'an tsaro su dinga ibar arzikin mu na mai da arzikin mu na gibson da arzikin mu na abin nan zinare da azurfa da sauransu suna bi ta ruwa suna fita da hikasayen su suna yin arziki wannan shine dalilin da sai sa suka cinna wuta a iraki yau iraki tana cikin bala'i su kuma suna kwasar arzikin kasar wannan shine dalilin da yasa suka cinna wuta a sudan tana fama da bala'i su kuma suna kwasar arzikin kasar wannan shine dalilin da yasa suka cinna wuta a syria libya da sauran kasashe na afirka waɗanda Allah ya danno musu arziki ko kun san an yi analysis a duniya cewa arzikin da yake afirka including nigeria da sauran kasashe ya ninka kusan sau 50 idan ka tattara arzikin da yake bangaren asia bangaren wane ne gaba daya namu na nan yankin afirka ya ninka nasu akalla kusan sau 50 ba su da komai sai bala'i da masifa da kashe bayin Allah to wajibi ne shugabanni kuma ba za a samu wannan ba sai an samu jajirtaccen shugaba wanda idan ka nuna shi zai nuna ka in ka tsogale mar ido zai tsogale ma ido in ka shuna shi zai shuna ka ya cire tsoro ya cire kaza yanzu ga Vladimir Putin da ake magana shugaban kasar Russia duk duniya yanzu an rasa yadda za a yi shi kuma shi kadai ne duk duniya sun rasa yadda America kanta ta rasa yadda za ta yi shi babu bala'in kwarmato da yakin tatar baki da bata yi akan yakin da yake yi da Ukraine da kuma kokarin mamaye ta da yake ba amma har yau sun gagare mar komai saboda tsayayye ne jajirtacce ne kafaffe ne akan abin da ya shafi kasarsa da abin da ya shafi al'ummarsa da abin da ya shafi makomar rayuwarsu amma mu ne kullun shugabanninmu a lalace ba su da zil na yadda za su yi su kare mana irin abubuwan da yake faruwa da mu a cikin wannan ƙasa a wasu lokuta ma sai kaga wani bidiyo an nuno maka sun je gaban turawan nan suna roƙonsu dan Allah a daina bandit a ƙasar nan dan Allah kaza kuma wallahi summa tallahi waɗannan turawan da kuke gani suna tsoron mu sama da yadda muke tsoron su me dalili saboda Allah ne mana alƙawari sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billah ma lam yunzil bihi sultana wa ma'awahum jahannam Allah ya ce wallahi sai na jefa tsoro da firgici da tashin hankali a zukatan waɗanda suke kafirai ne ba za su taba samun nutsuwa da ku ba to Allah da ya mana wannan alƙawarin mu zo muna jin tsoron su Allah ya ce fala takhafuhum wa khafuni kar ku ji tsoron su ku ji tsoro na ni Allah amma yau yadda muke tsoron waɗannan mutanen ko Allah ba ma tsoron su haka wallahi shi yasa zaka ga idan wani abala'i ya danno da asuba za a tada kai a ce ga Ebola nan ta taho yanzu tana liji za ta iso cikin garin Gombe kowa ya tada hankalinsa ka manta da addu'a ka manta da tawakkali ka manta da komai na manzon Allah da ya karantar da mu ka buka birgita saboda an yarda cewa suna iya cutar da mutane ba a yarda cewa Allah na da karfin da zai murkushe su ba shi yasa Allah da ya tashi saboda ya san irin waɗannan abubuwan za su faru ya dinga ba mu labarin Samudawa da Adawa da ainihin wato ashabul aika da yadda Allah ya rugurugu da su kuma ya ce in kun isa ku zo mana da abin da suka yi Fir'auna cewa wa qala fir'auna ya hama nubul li sarhan la'alli ablugu asbab as-samawati fa attali ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu kadhiba sai Allah ya ce wa kadhalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi wa sudda 'ani as-sabil amma me ya faru sai Allah ya ce wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab fir'auna saboda tsabar wulakanci ya ce wa yaren sahamana ibn li sarhan jinamin bene la'alli ablugu al-asbab zan iso kofofi me kofofin yace asbab samawati kofofin sama nake so in iso in shiga fa attali ila ilahi musa ina so in je in gano allah annabi musa nan wa inni la azunnuhu kadhiba domin ina ganin ƙarya yake bahi da wani allah kawai zakin baki kawai yafi mu ba wani Allah da ya turo shi wa inni la adhunnuhu kadhiba Allah ya ce wa kadhalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi haka nan muka tsawata wa fir'auna mummunan aikin shi fa sudda anis sabili aka tare shi daga gane waye Allah aka tare shi daga gane mecece shari'a aka tare shi daga gane mecece tabarkin musulunci amma daga karshe me ya faru Allah ya ce wa ma kaidu fir'auna tanadin fir'auna da kutun guilar fir'auna bata kasance ba illa fi tababin illa fi halakin wastidmar Allah ya ce sanna da rugurguza fir'auna gaba ɗaya na gabayin shi to waɗannan ne zasu gagara Allah Allah da ya rugurguza fir'auna da jama'ar sa zamu zo muna jin tsoron su mun bar kasar mu ta lalace shugabannin mu sun zama ragwaye ba su da jajircewa ta shugaba ba su da tsayawa ta ainihin wato kasancewar su masu tsayawa akan halkin al'ummar su kaya za a yi kasa ta zauna lafiya kana tsoron munafukan da suke munafurtarka ga rahotanni nan bila adadin a kafafan yada bayanai na zamani idan kana hawa internet kaga abubuwan takeici ana zargin kasar kaza da kaza ana zargin kasar kaza da kaza ana zargin kasar kaza da kaza yanzu ko kun san a zanga-zangar daga tutar Russia naga gidan Radio Freedom sun dora cewa an samu mutanen kasar Poland mutum 7 banda ba ƴan Najeriya bane sun daga tutar Russia mutanen kasar Poland mutum 7 ba ƴan kasar bane amma wai sun zo dan munafurci da cinna wutar yaki waɗannan abubuwan duk muka hango ka je ka bi Radio Freedom kar ka ƙayyata ni ka je ka bi rahotannin su na kwana ba zan iya tuna ranar ba amma ka je ka bi mu da kaina kana ganin ba mu san me muke ba na rantsi da Allah kai ka kalle ni ka san na fi karfin reni wallahi ka je ka bi in baka samu wannan rahoton baka ƙaryata ni kuma irin wannan abin muka hango cewa akwai munafurcin kasashen waje za su higo domin su haifar da yaƙi a ƙasar aka iya yarda da mu abu na shida yana da kyau wajibi ne akan akan shugaba ya zamanto mai ƙarfi shine magana da muke la ta'khudhuhu fillahi law matala'im ya zamanto baya tsoron zargin mai zargi matukar abinda zai yi kare addini ne ko kare al'umma ko kare kasarsa dole ne ya zamanto mai amana akan mutanansa da addinin su da kuma ainihin wato jinanan su da dukiyoyin su da mutuncin su wannan wajibi ne akan shugaba sai yayi wannan sannan da abin da duk zai gyara su da kuma abin da ya safi sha'anin su dole ne a dau mataki yanzu kuna ga shugaban abin nan NDLEA ma'ana shugaban hukumar da take yaki da miyagun kwayoyi wallahi daga hawan bawon Allah nan zuwa yau ni bazan iya kirga rahotannin da aka samu ya kama kwayoyi an shigo da su kasan nan ba wallahi ni bazan iya lissafa adadin ba mutumin nan na kokarin sa wajen ganin cewa kasar ta zauna lafiya ta hanyar hana matasan nan shaye-shaye domin ina so ku gane kaso 75 in ka ga dama ka ce 80 na matasan nan wannan ta'addancin da suke ba sa cikin hayyacin su sai sun sha sun bugu sun kwalu sun rafku sun yi marisa sun sha kafso tukunna za su fito ba sa ganin mutuncin uban kowa za su datsa kowa za su saru kowa za su sagi kowa amma mutumin nan yana kokari har yau ko a wodin dinsa ba fito akai ba saboda kasar ba gaskiya ake so ba ayi a wodin dinsa cewa abin da yake ma yana da kyau an gagara yana yaki da wannan abin iyakacin yin sa amma ka'ida ce ta ubangiji da wanda annabi ya ga wa cikin mutanansa wana sahatu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihina yace na muku nasiha amma na roraba ku san masu yi muku nasiha saboda haka dole ne shugaba ya kula da rayuwar mutanansa me ke shigo musu wanda yake wargaza sha'anin su yake lalata al'amuran su yake tarwatsa hankalin su akwai kulliyatul khams mun sha fada a minbari ko a gurin darussa cewa wajibi ne akan shugaba ya kula da wannan abu na bakwai na kusa da na karshe kada shugaba ya zamanto yana yaki ne akan abin da ya shafi kansa yana kokarin gina kansa ba wai kokarin gina al'umma ba akwai zarge-zarge da yanzu ake dangane da shugaban kasa na cewa yana da gidan mai a kasa kaza a subsidin da aka cire ma shi yake amfana a wane ne duka amma dai yayi jawabi kan cewa daga lokacin da aka cire subsidi zuwa yau gwamnonin nan babu wanda bai bawa naira biliyan 570 ba biliyan 570 abin tambaya ina waɗannan kuɗaɗen suke tafiya me ake yi wa mutane idan an bi ta barawo yana da kyau abu ta waye ta mabi sawu in muna ganin salafin sa to kuma dole mu dawo waɗannan akabiran musulmi hadin da suka kewaye mu a cikin jahohin mu da sunan gwamnoni na rantsa da Allah in za a banka dobar nan da suke yi a jahohin mu ina mai rantsuwa muku da Allah zamu ce wannan mutumin ma wali ne Allah suna tutar da mu ana ba su haƙoƙin mu da amanonin mu ba sa isar mana dan haka wajibi ne mu tsaya mu yi nazari akan wannan kada shugabanni ya zama aikin su shine ya za a yi su kansu ya ginu aiki kai kake yi kwangila kai kake yi gwana kaza kai kake yi wana kaza shine yaronka duk abin da aka zaga shi a samu naka ne ba wata al'umma da take karuwa da abin da take gudanarwa a jaharka ko a kasarka man da ake tonowa a ce kai ne kake importing nasa kai kake fitar da shi a matsi kai kake kaza kai kake kaza kuma wallahi kun ga irin wasu maganganu da ake a social media wallahi ku yi hankali da su kar ka yadda baka tsaya kai bincike mai zurfi ba ka zo ka baza magana cewa ai wani ake zargi da kaza wani ake zargi da kaza in dai kasan nan ne to za a yi kwan gaba a dawo a yi kwan me baya ka tabbatar da kunna yasa wasu maganganun mun ji ana yin su amma wallahi ba ma iya magana sai mun zurfafa bincike a kai maganar dangwate an jima ana yin ta na san da ita amma na kine magana akai sannan muka tattauna da Dr. Babe Sule ya fito min da mas'alar yadda ya kamata da ke shi yana bincike a irin waɗannan abubuwa dama abin da ya karanta kenan kimiyyar siyasa na ƙasa da ƙasa ba wai na Najeriya ba na duniya gaba daya dan haka duk wata matsala da take faruwa a duniya idan Dr. Babe Sule ya tsaya zai maka bayani daidai gurgurdan iyawa yace mun gashi abin da yake faruwa so amma daga karshe dai dolan gada ta yi mai an zo an ba wa dangwata zai tubara tace mai wanda wannan tace man zai taimaka wajen rage wasu abubuwa saboda dolan man zai sauki saboda hina sa zai fito da sauki wasu ma masana suna cewa da wahala litar man sa ta kai naira 500 da wahala sai dai 400 da wani abu ko kuma 500 din dai akalla da wani abu ko ba komai an samu sauki maimakon 850 900 to waɗannan su ne fatan alheri da muke musu amma musu sani wallahi dukiyar al'umma ba dukiyar su bane dukiya ce ta al'umma kuma duk wanda bai wa al'umma aiki ba na rantsi da Allah ya jira ranar da Allah zai damke shi kuma ma me za ka yi da kuɗi shekara ka 75 uwar me za ka yi da kuɗi ni kan kuɗi me ya amfanin sun ba abubuwa guda uku zuwa hudu ba wani mawaƙi yana cewa salamun ala duniya idza lam yakun biha sadiqun saduqun sadiqul wa'd munsifa yace duniya salamu alaikum in dai a cikin ki babu aboki da zamu dinga tattaunawa muna gane matsalolin mu kuma ina yafe masa ina yafe mu yace wani kuma yace innamad duniya ta'amun wa sharabun wa manamun fa idza ma fata hadha fa ala duniya salamu yace duniya abinci ne da abin sha da gurin kwanciya in ba wannan a duniya to gara lahira in dai zan samu aljanna dan lahira ma ba dali take ban ba a samu aljanna ba sai an tafi aljanna za a ce gara lahira so wannan shine amma kaga mutum malam gwamna ne shekararsa 80 ba biyu shekararsa 70 ba daya shugaban kasa shekararsa 89 saura ɗaya ya cika 90 amma malam kullun ya za su yi su tara dukiya ya ba ka da kuɗi da ci da sha da sutura ka fi ƙarfin su asibiti sai na duniya magunguna abincin ka foreign one uwar me zakai da kuɗin ka tara ba abinda zakai da su na rantsi da Allah ba abinda zai da su haka zai tafi yanzu ba kwanan nan wani daga cikin gwamnonin bankin da ana zargin cewa dukiyoyin da yawa daga cikin manyan nan tana hannunsa ya tafi America helicopter ya bombin din sa ya mutu ba an ce wani wani da ya ja fadi ya mutu kafin ya mutu ya riga lahira saboda yana tunanin abin da ke hannunsa nasa to fa shikenan ya salwanci yana jin an yi hatsarin kafin a isa a tabbatar mar ya mutu shi an tafi asibiti kafin labari ya zo mar ya mutu ko bai mutu ba shi ya tafi lahira wannan wata irin masifa ne ka tara kuɗin da za su zama ajalinka saboda tunanin karewarsu dan haka shugaba ya zamanto yana kokarin tattalawa al'umma ne makomarsu ba shi makomar kansa ba wannan yana daga ciki malamai sun daure waɗannan maganganu da wasu ayoyi da suka zo a cikin alqur'ani cikin suratul hajji cikin suratul sa'd cikin suratul ma'ida da kuma hadisi kwade daga cikin da yazo a cikin sahihu muslim Allah madaukakin sarki ya faɗa mana yace alladheena in makannahum aqamu shalah mutanen kirki cikin shugabanni sune waɗanda in mun ba su dama aqamu salata za su tsayar da mutane sallah wa atu zakata za su bada zakka wa amaru bil ma'ruf za su umarni da kyakkyawa wa nahu anil munkari kuma za su hana miyagun abubuwa yace wallahi aqibatul umuri karshen al'amura gaba ɗaya suna karewa ne a gurin Allah ya faɗa mana a wani guri yace ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi ya kai Dauda annabi Dauda mun saka ka ka zaman to mai yau a doran ƙasa khalifa a doran ƙasa fahakum bainan nas bil haqqi kai wa mutane hukunci da gaskiya da adalci wannan annabin Allah ne Allah ke masa nasiha idan annabin Allah Allah zai turo shi ya ce wa mutane shugabanci da gaskiya da adalci kai waye ne da ba za a ga ma cewa kai wa mutane shugabanci da gaskiya da adalci ba wannan annabin fa ba har Allah yana zargin sa zai yi zalunci bane ba ba fa Allah yana zargin sa zai ba daidai bane ba ba fa Allah yana zargin sa ko ya kama shi da wani abu na badala ba amma Allah na tauna aya akwakwa ne dan ya bawa aya tsoro kamar yadda Hausawa suke fada mana idan shi bai tsira daga cewa yayi adalci ba taya za a yi dani da kai mu tsira daga cewa mai adalci mu yi gaskiya Allah ya ce wala tattabi'il hawa kar ka bi san zuciyar ka fayudillaka an sabilillah wannan san zuciya zai tabbatar da kai daga tafarkin Allah sai Allah ya ce innal ladhina yudilluna an sabilillah lalle waɗanda suke bacewa daga tafarkin Allah lahum azabun shadidun suna da azaba mai tsanani mai radadi bi mana su yawmal hisabi dangane da abinda suka watsi da shi na ranar tashin alkiyama Allah ya faɗa mana a ainihin wato suratul ma'ida Allah ya ce lilal ladina kafaru min bani isra'ila Allah ya la'anci kafirai daga cikin banu isra'il ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam wa Isa ibn Maryam akan harshen annabi Dawud da kuma Isa dan Maryam sai Allah ya ce zalika bima asawwa kanu ya ataduna saboda saban Allah da suke kuma yan ta'addani saban Allah da suke yi yan ta'addani sai Allah ya kawo misali daga cikin saban su Allah ya ce kanu la yatana hauna an munkari sun kasance ba sa hana miyagun ayyuka idan sun gani yasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi sai yace wadhalika adhaful iman hadisi ne ingantacce karanta 40 nawawiyya zaka samu karin bayani akan sa da kuma irin nau'o'in yadda mutane ya kamata su dinga hana mutane ɗan uwansu ayyukan banza ba wai shugabanni kawai ba ka je ka karanta ka je ka karanta so wannan shine dan haka kanu la yatana hauna an munkari sun kasance ba sa hana miyagun ayyuka fa aluhu kai daga ƙarhe ma sai suka dawo suna aikata shi yasa ina mamaki ga wanda zai zo yana cewa ai malaman nan ko masu karantar wannan ko masu da a wannan su suke goyen bayan azzaluman nan wallahi ina mamaki yanzu ni in karanta wannan hadisin kuma sannan in je in goyi bayan azzalimi ya cuce ka ya zalunce ka na rantsi da Allah kai ma in zaka yi tunani ba kamar adalci ba ko ba kai malamai adalci ba kuma Allah ya faɗa ya ce wala tarkanu ilal ladina zalamu sai yace me fatamassakumun nar kar ku karkata zuwa ga azzalumai kumara musu baya ku dinga goyen bayan su ku tsaya musu Allah ya ce wutar jahannama za ta shafe ku karan hauka ne ya cije ni da zan zo in goyi bayan shugaba wutar jahannama ta shafe ni kawai dan ina neman duniya saboda ba ku malaman ku kyakkyawan zato waɗannan ayoyin duk malamai su ketare su su je su biye waɗannan mutanen banzan su tafi wuta tare su sun ci dadin su a duniya su kuma su je su sha wahala tare da su a lahira Ya Allah muna roƙonka abinda al'umma take tsammata mana kada Allah ka tabbatar da shi ya Allah abinda wasu suke zata mana cewa mun karkata zuwa ga waɗannan mutane ya Allah karka tabbatar da wannan mummunan zato nasu ya Allah Allah karka jarrabu ɗaya daga cikin masu da'awa da irin wannan ɗabi'un ya Allah Allah ka tsayratar mana da imanin mu da mutuncin mu da rayuwar mu da addinin mu ya Allah hudu barkashi biyu ne wannan bayanan da nayi da kuma bayanan komawa ga Allah ita ce mafita amma kashi na ƙarshe ku jira mu sati mai zuwa zamu zo mu faɗi yadda ake komawa gurin Allah ka je cikin suratul anfali tafi cikin suratul anfali Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu Ati'ullaha wa rasulahu wa la tatawallaw anhu wa antum tasma'una. Ya ku masu imani ku ba Allah ku ba annabi Muhammadu kar ku juya musu baya alhalin kuna ji kuna gani inda Allah tsakaninka da Allah rayuwarka gaba ɗaya tana bin Allah da manzon Allah Allah kira yace ya ku masu imani ku ba Allah ku ba annabi Muhammadu wa la tatawallaw anhu kar ku juya wa annabi baya wa antum tasma'una alhalin kuna ji kuna gani ka je kai nazari tsakaninka da Allah din rayuwarka Allah da annabi kake bi tela ne kai kafinta ne kai dan kasuwa ne kai kana sayar da sayarwa ne dan kacau-kacau ne itace kake kasa ko menene kai karaman sana'a da babba karaman rayuwa da babba ka je kai nazari kana aiki da wannan ayar Allah ya ce ya ku masu imani ku ba Allah ku ba annabi Muhammadu wa la tatawallaw anhu kar ku juya musu baya wa antum tasma'una alhalin kuna ji kuna gani sai ya ce wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'una kar ku zama kamar mutanen da zasu ce mun ji ayi magana sai kabbara aya ta ratsa su amma ƙarya suke Allah ya ce wa hum la yasma'una basu ji maganar ba basu dauki ayar ba ba za su yi aiki da ita ba sai Allah ya ce inna sharra dawab inda Allah summul bukum alladhina la ya'qiluna Allah ya ce walau alima Allah fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'riduna يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون saboda haka zamu dawo mu ji mu kwatanta rayuwar mu da ire-iren waɗannan ayoyin mu kwatanta rayuwar mu da hadisan manzon Allah mu ga haka muke tafiya ko kuma mu ma mun yi ƙarya kalle dai zaluntun da ƴan zanga-zanga suka yi a daidai lokacin da suke cewa an zalunce su kalle zaluntun da suka yi Na rantsi da Allah duk wanda kuka fasa shagon sa ku jira kiran kiyama sai kun biya shi wallahi. Dan ba gwamna bane shi, ba dan majalisar jaha ba, ba na tarayya ba, ba kansila ba, ba chairman na local government ba, baya daga cikin wanda haƙƙin ku yake hannunsa. Haka ne ko ba haka ba? Ka je ka cutar da shi ka jira ranar da zaka rama wallahi sai ka rama mishi. Sai ka rama wallahi. Ko zaka mutu sai mun fada ma wannan wallahi. Sai ka rama mishi wallahi ka jira sai ka rama sai ka biya shi Allah ka sauwake Allah ka shiryar da mu Allah ka dawo da mu kan daidai Allah ka shiri ƴan matan mu ka shiri matasan mu ya Allah muna da ƴaƴa Allah ka dora su kan layi ka dora su kan shiriya muna da mata Allah ka dora su kan layi ka dora su kan shiriya muna da dalibai da malaman mu Allah ka dora mu kan layi ka dora mu kan shiriya muna da ƴan kasuwa Allah ka dora su kan layi ka dora su kan shiriya muna da ma'aikatan gwamnati Allah ka dora su kan layi da shiriya muna da shugabannin mu Allah ka dora su kan layi da shiriya Allah muna roƙonka ka sa mu zaman to hudatal muhtadina ya Allah kar kai fushi da mu akan abin da wawayen cikin mu suka aikata Allah kar kai fushi da mu akan abin da wawayen cikin mu suka aikata ya Allah ya Allah ka sauke mana ruwan sama mai albarka Allah ka sauke mana ruwa mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka wanda wannan damunar idan tayi albarka Allah da yana daga cikin abin da al'umma al'amura za su sauke Allah ka ba mu albarkar damunan nan ya Allah Allah ka zauna da kasashen mu lafiya ka zauna da jihohin mu lafiya ka zauna da al'ummar mu lafiya ka yaye mana fitina ka yaye mana bala'i ka yaye mana tashin hankali ka sa aljanna ta zama komar mu ka haramta wutacin naman jikin mu Allahumma inna nas'aluka ilman نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا مبرورا يا ذا الجلال والاكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير اقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم قوموا الى صلاه